سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم مسلمي نا ونن غريمي البركة غريم بيو a jihar Borno, Nigeria. Barkanmu da kasancewa a wannan yammaci mai albarka a wannan babban masallaci na mai martaba sarkin biyu a ƙarƙashin jagorancin Chief Imam na wannan masallaci da ya karɓi baƙuncin mu tare da masu taimaka masa. Muna addu'a ta musamman Allah ya sa mana albarka a wannan zama, ya ba mu ikon faɗan daidai, kuma ya kare mu da karewarsa, ya sa mu gama lafiya, kowa ya koma gidanshi lafiya. Mun haɗu ne a wannan masallaci saboda munasabar wato aure da aka samu na diyar Alhaji Mustapha Abubakar Imam, wanda a yau aka ɗaura wannan aure a wannan masallaci mai albarka, kuma an yi walima bayan sallar Juma'a. Yanzu kuma aka ce a yi wa'azi na mutanen gari gaba ɗaya a wannan babban masallaci mai tsohon tarihi. Ina fatan Allah ya ji ƙan magabata sarki da ya gabata, ya rasu Allah ya yafe masa. Allah ya sa dan aljanna ne aka imam shi ma da ya rasu. Allah ya yafe musu gaba daya. Allah ya kyauta ƙarshen mu gaba daya. A yau abin da nake so zan yi mana magana akai shine wato wasu matsaloli da suke tattare a rayuwar duniya, matsaloli a cikin wannan rayuwa ta duniya. Duk bayanin da zan yi gaba ɗaya bayani ne na matsala, amma zan yi bayanin ne don saboda mu gyara. Na farko, a ita wannan duniya wata gida ne da Allah tabaraka wata'ala ya tanadar da ita a zauna a ciki don jarrabawa. Idan an ce jarrabawa, wato gwada ka za a yi, ko za ka ci jarrabawa nan ko ba za ka ci jarrabawa ba. Wasu za su rayu a duniya su ci jarrabawa, wasu kuma wallahi faduwa za su. Kamar yadda a makaranta ake jarrabawa, wani ya ci wani kuma ya fadi a jarrabawa. Da ka ya kamata ka sani wannan duniya gida ne na ibtila'i. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Allah shi ya halicci rayuwa da mutuwa dan ya jarrabe ku wane ne zai fi kyautata aiki. Kaga sai ce li yabluwakum, dan ya jarabe ku. Ashe gaba ɗaya rayuwar da zaka yi a duniya wato rayuwa ce ta ibtila'i, jarabawa. Kuma kun sani ba sai na yi dogon sharhi da bayani ba, duk mutumin da yake fuskantar jarabawa ina ji yana buƙatar ya yi karatu, yana buƙatar ya shiri, yana buƙatar ya kimtsa. Kai ma ina gaya maka ya kamata ka shirya, ya kamata ka kimtsa. Ita dai wannan duniya son ta ake ana ƙaunarta, amma ita kuma ba ta son mu. Ba a taɓa samun wanda duniya ta masa kara ba. Ka nuna mata ƙauna, ka nuna mata soyayya, amma wallahi ba za ta yi maka kara ba. Ita tsiyarta kana son ta, iya zurfin son ta, iya ƙinka da za ta yi. Wata ran ba ka tsammani sai dai ka ji ta ce ta rabu da kai. zarar duniya kuma ta rabu da kai sai ka ji ka a kabari ana mar rabbuka kuma dinuka kuma nabiyuka ba ruwanta da kudinka ba ruwanta da iliminka ba ruwanta da matsayinka ba ruwanta da sarautarka ba ruwanta da kawai in ta tashi yanka maka tsiya sai dai ka ji ka rabu da ita ko ka shirya ko baka shirya ba ko ka yadda ko baka yadda ba kuma cike take da ababen sha'awa da ababen so Allah ya ce zuyina linnasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal hars dhalika mata'u al hayati ad-dunya wallahu indahu husnul ma'ab an kayata wa mutane su na sha'awa a wannan duniya san mata wasu daga cikin mu ta dalilin san duniya da san mata suka halaka damu waɗannan abubuwa guda biyu in suka hadu maka ka shiga uku san duniya san mata so na barna so na fasadi to kayan ki register halaka wal banin da san yaya Allah yayi bayani a cikin alqur'ani yayan nan idan ka rike su baka sa su suka bi Allah suka aikin kware ba su kansu makiya ne abokanan gaba ne gare ka kuma Allah ya ambace su yace fitina ne innama amwalukum wa auladukum fitna da dukiyar ku da yayan ku duka fitina ne amma kuma ana son fitinar ana son dukiya ana son yaya amma kuma Allah yace fitina ne jarabawa ne wal qanatir al muqantarati kudi min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati zinari da azrfa da dawaki na alfahari wanda ake ainihin wato tsere da su wanda ake nuna isa da su da dabbobi da ake tarawa da noma da za a yi noma a tara kudi Allah ya ce duka waɗannan abubuwan mata'ul hayatid dunya gajeriyar rayuwa ce ba mai tsawo ba a wannan duniya amma kyakkyawan mu koma tana ga Allah tabaraka wa ta'ala a wata ayar Allah ya ce wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur wannan rayuwar ta duniya ƴan uwana jin daɗi ne mai rudi yana cike da rudi yaudara ne a cikin duniya shi yasa Ali bin Abi Talib yake cewa ya duniya ghurri khairi ya duniya ki rudi wani dai ba ni ba wani dai ki rudi wani ba ni ba a wata riwaya yace ya ke duniya na sake ki sake uku talaqtuki thalatha duk matar da aka mata sake uku kaga ba karin aure Allah ya ce wa man hayatud dunya wannan rayuwar ta duniya da kake mutuwa a kanta kake santa baka so ka rabu da ita ka shirya mata ka mata tanadi gurur rudi ne a ciki innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu nas wala na'am har zuwa karshe Allah ya ce wannan misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne da Allah ya saukar da shi daga sama Malam Allah ya saukar da ruwa ayi ta ruwa ayi ta ruwa ayi ta ruwa dib sai ya dauke kaga daukewar ruwan sama to wallahi haka duniya za ta dauke maka wata rana ana cikin zubar ruwa sai ka ji Allah mai mulki da sarauta ruwa ne fa zaka ji yana zubowa zu zu dab sai ka ji Allah ya tsere shi ko digo dai ba zaka ji ya karuwa kama in anzalnahu minas sama wajen rike ruwan Allah yakan rike shi haka wajen rike maka rayuwar duniyar sai Allah ya rike ta kaf sai ka tafi lahira ita kanta duniyar gaba ɗaya da duk abin da ke cikin ta ma zai kare a tsayar da ita gaba ɗaya Allah ya ce ki tsaya ba za ki ci gaba da tafiya ba to misali na biyu shine ruwan nan da ya zuba a bayan ƙasa ƙasa ta sha fakhtalata bihi nabatul ard ta ruwan ya haɗu da ƙasa ƙasa ta kumbura ta fidda tsirrai irin abin da dan adam muke ci da dabbobi kana nan kana shuka kana gani yabanya kana nan kana nan nan da nan zaka ga wata rana masararka ta fara yin ja dawa ka ta fara yin ja koda ku ana ta yin ruwan sama saboda lokacin ta ya kare sai ta fara ja kai ma koda kana da kuɗi kana da mulki kana da wadata kana da kana da kana da ka kana jin rayuwar duniyar nan in lokacin ka yazo sai ka fara yin ja me ja ciwo da rashin lafiya alamar tafiya duk sai Allah ya dauke ka sai ka tafi Allah ya ce fa'arid amman tawalla an dhikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya dalika mablaghuhum min al-ilm ka kauda kai dangane da wanda ya juya baya akan ambaton mu ba abin da yake nufi in manna rayuwar duniya kaga wannan duk ayoyi ne suke zargin wannan duniya Allah tabaaraka wa ta'ala yayi ta magana a cikin ayoyi masu yawa wannan ana kawo mana ne a matsayin misalai akwai riwaya ta Bukhari da Muslim riwayar al-Mustawrid Ibn Shaddad manzo Allah yana cewa mad dunya fil akhirah duniya idan ka kwatanta ta da lahira illa ka mathali ma yaj'alu ahadukum yadahu ko isbi'ahu ko asbi'ahu fil yammi sai dai kamar yanda ɗayan ku ne zai sanya hannunsa ko ɗan yatsansa a cikin mamakon ruwa na kogi misalin duniya annabi yake buga mana da misalin lahira kamar ɗayan ku ne ya zura hannunsa yatsansa a cikin kogi babba falyanzur bima yarji'u annabi yace ka duba kaga wannan hannun naka da me zaka dawo hadisin bukhari da muslim mana wannan hannun naka zai rage wani abu dan ka diga hannunka ka dora hannunka a kogi zaka rage wannan ruwan wallahi ba zaka rage shi ba to kamar haka ne iya dan abin da zaka dauka a dan yatsan ka shine duniyar sauran kuma lahira ne kaga ashe rayuwar ta lahira ce wannan rayuwar sunanta jarrabawa wannan rayuwar sunanta ibtilai wallahi ba wanda zai dawama ina annabi Musa ina Haruna ina Karuna ina Hamana ina annabi Sulaiman ina Dawuda ina Ayyuba ina Yusufa ina suna ina basana ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina Abubakar ina Umar ina Usman ina Aliyu ina Jabir ina Abu Huraira ina Malik ina Shafi'i ina Abu Hanifa ina Imam Ahmad ina Ibn Taymiyyah ina Ibn al-Qayyim ina Ibn Hazm ina wannan dukkan malamai ne dole idan zaka yi magana a addini sai ka ambace su ka duba matsayin su a wajen Allah amma duk ba sa nan idan ka duba mubarnata da suka yi rayuwa ta barna su ma Allah bai basu ba masu bin Allah ma Allah bai kyale su ba ita matsalar duniya kenan koda ka bi Allah fa ba kyale ka za ta yi ba in ma baka bi Allah ba ne ba kyale ka za ta yi ba da haka shi ya kamata ka shirya wannan duniya kada ka bari ta yaddare ka manzo Allah ya ce ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir hadisin Muslim duniya fa kurkuku ce ta mu'mini abinda ake nufi matsi ne ga mu'mini kuma aljanna ce ta kafiri wani kafiri zai ta walawa yana ta jin daɗi shi a ganinsa mu'mini ku a matsayi yake karka yi kaza yi kaza tashi a suba yake yi sallah kana kwanciya kuma a za ta ya ce koma ka je ka yi koma la'asar koma magariba jira'i sha'i ka yi addu'a kuma koma gida a ce ka je ka kama kiyamun laili ƙarfe uku huɗu tana yi tashi ka yi sahur za a yi azumin nafila daina kaza yi kaza haka duniya take sijinul mu'min abubuwa ne na wahalhalu a cikin ta ga mu'mini amma kafiri kuma shi yana ganin wannan aljanna su ce Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar da annabi Adam ne daga aljanna ya saukar da shi duniya wallahi ne ya mai ukuba wannan kadai ya ishe ka kasancewa duniya ba wata aba bace ba annabi Adam yana zaune a gidan aljanna fa asa Adam rabbahu faghawa thumma shaba rabbahu fataba alayhi wa hada ya saba wa ubangijinsa hukubar da Allah ya shirya zai yi wa annabi Adam a matsayinsa na annabi shine ya jeho shi wannan duniyar da ni da kai yau muke warwasanta wanda da ni da kai yau muke nemanta da ni da kai yau wani zai iya halaka mutane bila adadin dan ya samu wannan duniya wani zai aikata abin da ya ga dama saboda wannan duniya baya tunanin zai rabu da ita. To annabi Adam baban mu ma an je goshi nan ne dan a jarabe shi. Karka dauka wai gida ne na morewa, gida ne na jin dadi, a'a baban mu annabi Adam ma jarrabawa ukuba ce Allah ya masa ya saukar da shi duniya, shi yasa bai bashi a gidan aljanna ba. Yace ka zo ka haifu ihbitu minha, ku gangaro daga cikin ta da kai da shedan, ba'dukum li ba'din adu, sashin ku yana kiyayya da sashin. Haka akai ta gwabzawa ana tarkici tsakanin annabi Adam da annabi da Nana Hawwa'u da kuma shedan. Annabi Adam din ya bar duniya, Nana Hawwa'u ta bar duniya, amma shedan har yanzu bai kyale mu ba, yana nan yana bin mu. Yace sun mala'ati yannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim, yace wala tajidu aktharahum shakirin. Shedan yake gaya wa Allah, sai na zo musu ta gaban halakar da su, in sun fi karfi na sai na koma ta baya in halakar da su, sai na zo musu ta dama in halakar da su, kai sai na zo musu ta hagun nan halakar da su. Yace wallahi sai na mai da bayinka, mafi yawan su zaka samu ba za su yi maka godiya ba ya Allah. Wannan alƙawari ne shedan yayi. Wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأنا خطبة شيئا زير أنا تاشي على الجامعة زي برنتا دون دي بشأوان الدنيا lokacin da aka gama komai. Wa kala shaytanu lamma qudiya al-amru, an gama hisabi an yi komai, dan wuta ya tafi wuta, dan aljanna ya tafi aljanna, shaytan zai ce to kai inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqq, Allah ya muku alƙawari na gaskiya. Yau kaji shaytan ne zai gaya wa mutane cewa Allah ya muku alƙawarin gaskiya, yace wa wa'adtukum fa akhlaftukum, ni kuma na muku alƙawari na saba muku, kaga yaudarta ko shi yasa duk wanda ya biye shaytan wallahi sai ya kunyata. Shedan zai ce na muku alkawari na saba muku, Allah kuma ya muku alkawari ya cika muku, kenan ka bi alkawarin Allah kada ka bi alkawarin shedan. Har daga karshe yace kar ku zargi kowa, kar ku zarge ni, walumu anfusakum, ni ban muku tilas ba, ba wanda na matso da shi nace dole dole sai yayi, zabin ka ne. To ɗaya daga cikin yaudarar duniya shine ka je ka wanda ka bi duniyan dan shi ya barranta da kai. Hiya duniya aqallu min alqalil wa ashiquha adallu min aldalil, ita ce duniya ta fi kadan kadan, duk abin da kake tsammanin kadan ne ko, to wallahi duniya ta fi shi karanci, kuma wanda ya rungume ta ya manta da Allah ya fi kaskantacce kaskanta da wulakanta. Aka ce tuzillu man a'azzaha, duk wanda ya girmama duniya wallahi sai ta wulakanta shi. Wa tufkiru man jama'aha, kuma duk wanda ya tara yace shi ita zai tara, wallahi wata rana sai ta talautar da shi. Ba wanda ya taba tara duniya ba ta mai da shi talaka ba, ka san mai da shi talaka ya mutu, idan ya mutu sai ya koma empty ba komai. Daman dan Adam idan ya zo zai shigo duniya haka yake fitowa hannunsa a dunkule, haka malamai suke faɗa. In kaga jariri ya fito hannunsa a dukule, alama ne cewa mun shigo duniya za mu tara, za mu haɗa kansu. Idan ya zo mutuwa kuma, duk wanda ya zo mutuwa kuma haka hannunsa yake tafiya a bude, mana yana nuna cewa gani yau duk abin da na tara na tafi babu komai, na batta ba komai. Ina kuɗinka, ina mulkinka, ina kadarorinka, ina gonakinka, ina matanka, ina yayanka, ina babu. Haka za ka tafi empty tsirara, ba riga ba wando ba hula ba kaza ba kaza ba kaza, babu komai. Haka za a sa ka a cikin rami, a tona rami, a binne ka, a ciro ka daga babban gida, daga babban falo, daga gurin shakatawa da morewa. Yawa walo an karibin min usurin muzakhrafatin ila baitit turabi fayudau fihi mahjuran wahidan ahata bihi shuhubu liqtirabi. Haka duniya take, kana cikin murewa, kana cikin tsakiyar jin dadi da shakatawa, sai a ciro ka daga wannan babban gida da kake zama a ciki. Nan kusa babba ne sabani wannan bayanin da nake maka, wallahi gidan da kai masa kwalliya ka masa ado sai a ciro ka sai a saka a makara in an zo daukan ka ba za a dauke ka a mota ka mai tsada ba sai a dako a kori kura ta diban shara a kori kura ta diban dawa sai a jefa ka a ciki sai a kai ka sai a tona rami matsatsi sai a jefa ka sai a dako itace a dora ma sai a dako tukunya a dora ma sai a kwaba kasa a tottoshe sai a tura maka sai a binne ka dan kada kai wa mutane wari sai a tafi sai a baraka ibnu umar wata rana yazo ya ga wasu mutane an binne wani dan uwan su suna gindin kabarin sa suna ta kuka sun masa rumfa ana zafin rana yace kai me kuke yi anan wannan rumfatta me ce ce suka ce dan uwan mu ne ya mutu muke dauke masa kewa ga rumfa mun masa saboda maganin zafin rana yace ku cire rumfar yuzilluhu amaluhu aikin sa na alheri da shi ne zai zama mai inuwa ba wani mamacin da za a yi masa rumfa babu shi idan kana so ka samu inuwa a kabari ka aikata aiki mai kyau idan kabari duniya ta rude ka billahi azimu din rumfa ko AC za su jona maka wallahi ba za ka ji wannan sanyi in san ba a cikin kabari duniya kenan guzuri a cikin duniya suka ce inna zada minha tarkuha guzuri a cikin duniya shine rabuwa da ita والغنى فيها فقرها وداتا الدنيا شيني كذا متلكنتا با ابن دي دامي كا اكوي باين الله ده دنيا ني تكي بين سو دان تهلكت ده سو والله بس يدا با سرورها مشوب بالحزن دي عند فرين cikin دنيا yake wallahi a cha kude yake da bakin ciki duk wanda yau yayi farin ciki ko ba yana murna ba gobe ka saurare shi wallahi sai yayi kuka sai yayi bakin ciki kuma duk wani abu mai kyau na duniya mai haske to wallahi yana tare da baci dukkan abu wata rana sai ya zama tsoho a duniya duk farin cikin da zaka yi a duniya wata rana sai an zo an maka jajan bakin ciki haka alƙawarin ta yake shi yasa aka bijiro da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da makullanta da mabudanta wannan duniyar aka bijiro ta ita ga annabi ga makullai da mabudai aka ce masa gata fa aba an yakbalaha annabi yace bazan karba ba bana so na hakura bana santa yaki karbanta sallallahu alaihi wa alihi sallama ni da kai kuma yau gashi nan ita ce take wahal da mu yau idan mutum bai da duniya to ba ma mutum bane a cikin dangin sa yau duk wanda bai tara duniya ba to ba lalle ya je neman aure a kula da shi ba idan yayi magana ba lalle a saurare shi ba idan ya ba da shawara ba lalle a karbi shawarar sa ba kawai ma an zo lokacin da waye mutum shine waye ke da abun duniya al'amari ya canja rayuwar mutane ta canja an manta nassi an manta karantarwar annabi an shiga cikin rudani an kauce wa daidai an kama kuskure kuma akai ake ta mutuwa Allah ya kiyaye Allah ya hana bayin Allah salihai su rungumi wannan duniya same ta ba dan ko bidan saboda ya jarabe su ya shimfida ita wannan duniya kuma ga makiyansa saboda me su je su ta rudu ya ba su duniya ne saboda rudanin da za su je su ta yi amma ba wai cewa a lahira sun gona ba Yunus ibn Ubayd yake cewa an kamanta wannan duniya wato kamar mutum ne mai bacci ita wannan duniya kamar mutum ne mai bacci a cikin baccin sai aka nuna masa ga wannan abun mai kyau ne kana son sa ga wannan abun kuma baka son sa ma'ana abinda kake so da abinda baka so yana bacci ne aka nuna mai ga abinda yake so ga abinda baya so yana kokarin ya zaba kawai sai farka daga bacci to haka duniya take ba ta da garanti wallahi ka ganka nan kamar mafarki ne zaka ganka a kabari sai kace wai mafarki kai ne sai zuciyarka ta gaya maka sai kaga ashe lahiran nan gaskiya ne ashe rayuwar kabarin nan gaskiya ne yanzu ga ka a kabari ga mala'ika yana tambayarka jiya kuma fa ga ka a duniya kamar a mafarki to haka take zuwa mutane haka mutuwa take zuwa mutum kamar mafarki yana cikin rayuwa kawai dip yanda ka san wutan nefa ta dauke sai kaga duhu ko to wallahi mutum yana cikin tafiya a cikin duniyar nan in wutar ta dauke kawai sai ya ga ya mutu yana shiga al'amura na ainihin barzakhu sai fara tunani wai mafarki yake yi ne kamar bacci ya tashi daga shi kamar wani abu ne faru sai kuma ya gane ba fa mafarki bane fa zahiri ne yanzu gashi nan a kabari yanzu da wannan ne kabarin da ake fada, yanzu da wannan ita ce mutuwa da ake fada, to haka mutuwa take rufkan mutane mallam ba tare da sun kifla ba. Isa dan Maryam, annabi Isa alayhi salatu wassalam yace ad-dunya qantara, duniya gada ce, yace fa aburuha, ku kokari ku tsallake ta, yace kada ku tsaya ku ce za ku rayu akan gada. Ibn Maryam haka yace, duniya gada ce, duk mai hankali yana tsayawa yace zai kasa kayansa a gada, duk mai hankali zai ce anan zai tsaya a gada, a tsallake ta ka wuce. Wani malami yace misalin mai neman duniya kaman wanda aka ba shi ruwa ne yana ta sha yana ta kwankwada, ruwa yana sha, ruwan kogi ne yana ta sha yana ta kwankwada, yana ta sha yana ta kwankwada, yana ta sha yana ta kwankwada, duk lokacin da ya sha ya sha, kuma sai Allah ya ƙara masa ishirwa, ya ta ishirwa amma ba zai shanye wannan ainihin wato ruwan kogi ba. To haka duniya za ka yi ta neman ta kana tarawa, kana neman ta kana tarawa, kana neman ta kana tarawa, wallahi tallahi ba za ka iya ƙare ta ba sai dai ka mutu. To haka shi ma mai shan ruwan nan zai yi ta sha har ya sha ruwan ya masa yawa sai ruwan ya kashe shi, idan ya mutu kuma a lokacin zai gane cewa ga ainihin wato lahira nan ta fuskance shi. Wannan gabar magana ta farko kenan a matsayin shimfiɗa ne. To menene matsalolin da suke cikin duniya? Abu na farko shine akwai fushi, akwai fushi. Zan yi magana akan fushi. Menene fushi? Al-ghadab. Addinin musulunci ya zargi fushi. Asalin fushi wani garwashi ne ko wani tushe ne na wuta. Ai an san wuta ko? Shu'latun ne minan nar, haka suka ce. Wani dodane ne, wani dosane ne na wuta. Kamar idan mutum yana fushi, kamar yana hura wuta ne a zuciyarsa. Lokacin da mutum yake fushi, automatically yana fitar da kansa daga tsari da ɗabi'a ne ta ɗan adam. Yana tsora kansa a ɗabi'ar shedan. Daman shedan haka ya gaya wa Allah, lokacin da ya fushi ya buɗe baki ya gaya wa Allah, ya ce khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Allah ya gaya wa, lokacin da Allah ya ce wa shi shedan ya yi sujada wa annabi Adam, ya ce bai zai yi ba. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Haka shaitan ya aikata, Allah ya ce zama cikin kafirai. Mun ce ayi sujada wa annabi Adam, wata ayar Allah ya ce fasajada al-mala'ikatu kulluhum ajma'un, duk mala'iku suka yi amma banda shaitan ya ƙi yayi, yayi girman kai. Zan zo ne bayani akan alaƙar fushi da girman kai. Allah ya ce zama cikin kafirai, ya ce yaya zan yi mai sujada ni da ka halicce ni da wuta, shi da ka halicce shi da taɓo. Ai wuta ita take cin ƙasa, sau nawa za a yi gobara wuta ta cinye ginin ƙasa? Yaya za ka fifita ƙasa akan wuta, alhali wuta ita take cinye ƙasa? Inji shedan yake gaya wa Allah. Malamai suka ce daman sha'anin duk inda ka samu ƙasa, to ita tana cikin sukun ne da waƙar. Ƙasa babu hayaniya a cikin ƙasa, a zaune take. Amma wuta fa duk inda ka tarar da wuta, sha'aninta at-talazzi ne da al-ishtialu, taita harshe, taita harshe, taita kuruwa. To shi lamarin fushi haka yake, kuruwa yake, ruruwa yake. To sai a cire mutum daga ɗabi'arsa ta ɗan adam da aka halicce shi da turɓaya, cikin sanyi, cikin yanayi mai kyau. In ka kwatanta turɓaya da wuta, ai ita turɓaya in wuta ta tashi, ai ana ɗiban turɓaya ma a watsa, saboda ita ba ta da hayaniya, ƙasa ba ta da hayaniya, ƙasa hankalinta a kwance yake. to da Allah yazo halitta annabi Adam sai halice shi da turbaya da kasa shedan kuma ya halice shi da wuta duk wanda ya rungume fushi yake tai to kamar yana dauke dabi'ar sa daga yanda Allah yayi annabi Adam da kasa yana komawa kan dabi'a ta wuta kun gane wannan to yanda fushi yake shine yaya fushi yake faruwa jini ne mallan in mutum ya fushi jini ne yake ta juyawa ya taggauraya a cikin zuciya jini ne yake ta haduwa ya ta haduwa ya ta buguwa a cikin zuciya ghalayanu dami ne fil qalbi li iradati al intiqami jini ne yake ta murzuwa yana ta circulating yana bugawa saboda yana zuga zuciyar a lokacin ta dauffansa da kai fushi zaka ji kamar zaka yi zagi da kai fushi zaka yi duka da kai fushi zaka yi kaza wannan jinin yana tashi kamar yadda wuta in aka hura ta take cin auduga ko take cin karmami ku duba alaka din da Allah ya tsakanin wannan abubuwa guda biyu to daga nan sai wannan jinin sai ya rinka yaduwa jinin da ya buga a cikin zuciya wannan jinin mai zafi sai ya sama to shine zaga mai fushi yayi sama in mataka ne na sake ki idan danka ne Allah ya tsine maka albarka idan wani ne zan abu kaza wannan jinin ne da ya buga yayi sama to kai ma sai ya buga ka sai ya cire ka daga tunaninka na dan adam ya daura ka a tunani irin da shi da me yake kawo fushi galiban daga cikin dalilan fushi aya wannan na natija result na fushi idan fushi yayi fushi to yakan haifar da ciwuka kamar haka hasada menene hasada tamanni zawal ni'matul ghair kai burin Allah yayi wa wani ni'ima ni'iman nan ta kauce kai ka samu Allah ya bashi mulki kana bakin ciki gwanda ya fadi kai ka samu to nan sai hasada ta shiga duk wanda yake son wani da wani wani abin da Allah ya ba wani dan uwansa shi wannan dan uwan abin ya kubuce masa shi kuma ya dawo wajen sa to wannan shine yake cewa hasada Allah ya bashi ni'ima ta arziki yana ci yana sha yana ciyarwa yana shayarwa sai ka ji zuciyarka tana bugawa in ka ganshi baka iya bacci in ka tuno shi me yasa Allah ya ba wani dukiya ni bai bani ba me yasa wani yake mulki ni ba nayi me yasa wani yake da ilimi ni ba ni da shi me yasa wani ya fi ni kaza ni ba ni da shi me yasa wani yayi kaza ni me yasa me yasa tuham la tu'addu wa la tuhsa tuhumumi tuhumumi allegations da yawa da kake yi wa Allah dan Allah ne yayi wa dan adam daman shi ciwon hasada ciwo ne da yake cikin zuciya hasada da fushi ko tafasa wallahi idan kaga wanda kake masa hasada sai gaban ka ya fadi wani ya ci sabuwar mota kana bakin ciki wani ya saka riga mai tsada kana bakin ciki wani ya gina gida baka iya bin layin mallan idan hasada ce hasada fa in wanda kake wa hasada ya gina gida wallahi ba za ka iya bin layin ba da ka zo sai babur dinka sai ya ce yi kwana kana zuwa sai motar ka ta ce kai kwana saboda me kana bakin cikin a ce wannan gidan yau na wani ne kana bakin cikin kai kiliya da wani ka ganshi a cikin mota mai tsada wallahi shedan bai zai barka ba kuma abinda zai ba ku tsoro shine ana iya yin hasada tsakanin wa da kani uwa da uba daya ciwo ne mara daɗi ciwo ne mummuna wannan hasadar ita ce ta kama shedan har ya zama shedan ina so ku gane alaƙar kaga dazu na gaya maka fushi yayi ya gaya wa Allah magana khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin sannan aka ce yayi wa annabi Adam sujjada yace ba zai yi ba hasada shedan ya zama shedan saboda hasada da haka duk wanda yake da ciwon hasada fa ya kama layi ne na shedanu to me maganin hasada duk abin da Allah ya yi wa wani ba abin da ya dame ka da ka ji zafi ka ce ya Allah kai ka ba wa wani ni ma ka bani nawa shi kenan wuce wurin ba ruwana da kudin ka wallahi ba ruwana da rigar ka ba ruwana da motar ka ba ruwana da mulkin ka ba ruwana da ilimin ka ba ruwana da kaza ba dai Allah ne mai barawa ni ma ina neman Allah ya bani nawa amma yanzu ina fada da kai ina jayayya da kai saboda wata ni'ima da Allah ya maka a to yau wannan hasadar ta sawo ta sa mutane ba sa iya zaman lafiya a junan su idan Allah ya maka ni'ima malam sai a ga ya za ya haramta maka wannan ni'ima saboda tsabar bakin ciki da keta kana zaune da mai gidanka kuna zaman lafiya mai hasada zai je kulla maka sharri kuma malam ka ji tsoron sharrin mahasadi shi yasa aka koya maka wa min sharri hasidin idza hasada ha ashe Allah da kansa ya san sharrin mai hasada kai ina baka shawara in ka gane wani yana maka hasada ka rinka roƙon Allah raba ka da sharrinsa billahi alazim mai hasada aramin kabari ne kawai ba zai saka ba shi ma in ya samu dama wallahi sai ya binne ka kana haduwa da shi ka ta zikiri dan zai iya barar da kai kun san cewa ciwon hasada yana kama shi mai hasadan yayi ta ciwo yayi ta cuta yayi ta laruri me yake damun sa ciwon hasada ne wannan ciwon likita baya iya gane shi sannan wanda ake masa hasadan fa in bai dage da addu'a ba da Allah ya ce min sharri hasidin idza hasada wallahi malam in ana maka hasada za a iya kwantar da kai a gado wallahi in hasadar ta yi yawa kana kan titi kana tafiya mahasadan in suka maka yawa sai su zubar da kai wallahi kana ka koma gado yar kasuwar da kake gadara kana zuwa ka daina zuwa mulkin da kake gani kana yi su watsar da kai gonar da kake zuwa kana yin harka a dakatar da kai malam akan je a zaunar da mai hasada ana ta zabga masa ruqiya ana masa addu'o'i ana masa wanka ana watsa masa ruwa dan Allah ya raba shi da sharrin hasada ita ciwon hasada ta illata mai yinta kuma ta illata wanda ake masa ka koma ka dada karanta abinda malamai suka ce ma'anar wa min sharri hasidin idza hasada sharrin mai hasada yayin da ya hasada ashe akwai tasiri in wani ya maka hasada to me maganin mai hasada me maganin wannan ciwo shi yasa annabi ya koya mana kullun kai sallar magriba kul wallahu qafa uku falaki qafa uku nasi qafa uku kar kai fashi annabi yace idan ka sake kwana ka zo asubahi kul wallahu qafa uku falaki qafa uku nasi qafa uku kaje ka karanta ma'anan wannan surori duk wata fitina ta duniya da za ta iya samun ka na dan adam ko aljani Allah ya kare ka a cikin wannan surori gaba daya da kai zama zikiri daga cikin zikiran da ake bayan magariba kul wallahu qafa uku falaki qafa uku nasi qafa uku kaga bai isa ba fa annabi ya dada sunnan ta mana cewa saboda ka samu kariya daga sharrin dan adam duk karatun nan da zan yi yau zan yi magana ne akan sharrin dan adam abokin zaman ka a wannan duniya annabi ya ce idan zaka kwanta kul wallahu qafa uku falaki qafa uku nasi qafa uku ha an ce da asuba kai bai isa ba da magarba ma kai bai isa ba zaka kwanta bacci ma sai kai saboda ka samu kariya dan adam din da kake gani ba a iya rayuwa da shi ba in ba nemi kariya ba ina tausayin mutumin da yake rayuwa wai baya addu'a ko baya sa ai mai addu'a wallahi duk wanda baya zikiri baya ambaton Allah baya neman kariya wallahi za su barar da kai nan da nan amma wanda ya lazimci waɗannan zikirai wallahi Allah zai bashi kariya ko kun san cewa dalilin saukan falaki da nasi sihiri akai wa annabi dan adam ne ya masa sihiri aka masa sihiri da gashin kansa kum din da yake taje kansa aka ɗebe sauran gashin aka je aka yi kulle kulle aka binne a wata tsohuwar rijiya manzo Allah ya wayi gari ya daina zuwa wajen iyalinsa ya daina musu raban kwana mata suna ta magana ya daina zuwa ya daina zuwa aka yi mai magana ya ce ai yana zuwa bai ma san ya daina zuwa ba saboda sihiri dama shi an ma sihiri canja ka ake daga system ɗinka amma shi annabi tunda annabi ne da suka yi mai sihiri ba su iya canja shi a system dinsa na wa'ayi system dinsa na kawo annabta ba amma na mu'amalarsa da iyalinsa wallahi an taba shi daka ka yawaita karanta wa min sharri hasidin idza hasada mala ana iya ma hasada in Allah ya baka lafiya kawai kaga baka da taro kana lafiya wallahi wani in yaga ka dade baka yi zazzabi ba sai ya ji bacin rai saboda matsiyaci ne shi me alaka idan kasuwa ce da kai a shago da zarar kana ciniki in ba sa kai ba wallahi makocinka shine zai fara maka hasada kaga dattin duniya ko idan a makaranta ne kai dalibi ne mai kokari wallahi abokinka shi zai maka hasada zai bagin cikin gwanda ka samu matsala idan manomi ne kai amfanin gonanka yafi na makocinka yabanya mai kyau wallahi sai ma hasada mallan akwai wanda yaje fa saboda makin ciki ya dauko maganin feshi condemn yaje ya fesa a gonar makocinsa da daddare saboda me hasada yanzu kai da kike da rayuwa masu kana rayuwa da irin mutane masu wannan dabi'an sai ka kwanta kana bacci an gaya ma annabi yayi da magariba yayi da asubahi yayi zai kwanta bacci kai ba ma wannan ba aka shar'anta mana qul huwallahu da falaki da nasi duk sallah idan kai sai ka karanta su sune surorin da koyaushe dan adam zai wani motsi sai ya karanta su saboda neman kariya daga sharrin dan adam malamai suka ce alhasidu la yasudu wa la yanalu almaqsuda mai hasada ba zai taba yin shugabanci ba kuma ba zai tamu biyan bukata ba har ya mutu haka zaka mutu da bakin ciki wallahi dole ka fita kaga rigar wani ta fita ka dole ka fita kaga wani ya tamfasa gida ya fina ka dole ka fita kaga wata tana hawa mota karuwa ma zaka ga tana hawa mota sama da taka dole ne gonar wani ta fina ka dole wani ya fika mulki dole wani ya fika ilimi dole wani ya fika tunda kai da hannun yatsinka na hannu dole wani ya fi wani ba kai ta fada ba ai kaga hannun yatsinka ko daidai suke kaga yadda suke ba daidai ba to wallahi a rayuwa ma ba za ku taba zama daidai da kowa ba dole wani ya fika dole ka fi wani ka duba hikima ta Allah mallam duba yatsin nan ba wani wanda ya iri daya ku kula dan Allah ku gani ka duba wannan yar kuriya duba tsawanta duba wannan ta biye da ita duba wannan ta gabanta duba wannan ta gabanta duba wannan ta gabanta kowanne daban-daban wai dan a nuna maka kaga a jikinka ma kaga a jikinka ma akwai bambanci to wallahi haka rayuwar duniyar nan ba yanda za a yi ka zama iri ɗaya da wani dole wani ya fika dole ka fi wani ka fi wani kamar yanzu wani hannuna ne na yadda wata yatsa ta fi wata yanzu wannan kaga ta fi tsawo amma kuma wannan ta fi ta ƙarfi to kai ma za ka iya daɗewa a duniya wani ya fi ka daɗewa a duniya za ka fi daɗewa a duniya amma kuma wani ba zai kai ka daɗewa ba amma ya fi ka ƙarfi da wadata haka abin yake yanzu mutum ya taɓa faɗa da hannunsa me yasa ya zama iri ɗaya ku duba yanzu kowanne yana da wani abu da ake cewa thumbprint thumb wannan tafi wannan ɗan yatsa ɗin nan wani zane ne Allah ya san iya adadin yawansu mallan duk giwon ɗan adam kowa nasa daban ne kowa da ba dan haka ba da ba a rinka sa shi a computer ana thumbprinting bai yanzu kai yadda da wannan cewa rayuwarku da bambanci a tsakanin wane da wane to shi dan me zaka zo ka nuna damuwa dan wane ya fi ka kawukan kuma daban ne ababuwanku daban ne zuciyarku daban ne adalinku daban ne dan haka rayuwa ma dole ta zama daban to bayan hasada cikin kazantar da muke rayuwa da ita a wannan duniya akwai alhikidu alhikidu zan yi bayani shine kullata mutum ya kullaci wani Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada kaida wani bawan Allah ya zo ya same shi a riwayar Bukhari hadisi na 6116 yace kai mun wasiya ya manzo Allah ba ni wata magana da zan rike annabi yace da shi la taghdab kawai shawara ta wasiya ta kalma ɗaya ce ba biyu kar kai fushi matukar ka rike wannan la taghdab din ka iya komai a rayuwa a duniya kuma ka samu nasara yace ta isa yace ya isa a hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah yace ba jarimi shine mai yin kokawa yana kada mutane ba laysa shadidu bisarwaji walakin shadid man yamliku nafsahu inda al-ghadab jarimi ba in ba jarimin ayi kokawa ya kada mutane shine jarimi ba ka san waye jarimi wanda idan yayi fushi yayi fushi ya kumbura ya kumbura zuciyar ta kumbura kamar za ta fashe sai ya danne ta sai ya ce ba za a dau matakin ba wannan shine jarimi a wajen Allah ba jarimi mai ashar ba ba jarimi mai zagi ba ba jarimi mai cin mutunci ba Imam Ikrima yayi magana akan ayan nan ta cikin suratul Ali Imran da Allah ya ce wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin lokacin da annabi Zakariya yake addu'a Allah ya bashi da na ƙwarai annabi Yahaya kenan Allah ya ce an yi masa alƙawari an bashi wannan annabi mai wannan sifa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin malamai na tafsiri suka zo suna fassarawa abinda ake nufi da as-sayyid as-sayyid shine alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadabi wala yaghlibuhu ghadabuhu wanda yake mallakar ransa lokacin da ya fushi baya zartar da fushinsa wannan shine sayyid kaga ni da kai mun zo fassara sai mu ce shugaba Allah ka ba mu da shugaba sayyidan wa hasuran mai katangance kansa ki katangantacce ba mai bin mata ba amma sayyid din yanda suka fassara shi shine wato mai mallakar fushi baya barin zuciyarsa ta fushi haka Imam Ikrima ya fassara an ruwaito cewa zalqarnaini ai kuna jin kisar zalqarnaini kullu ya zalqarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fa hal naj'alu lak kharajan wannan zalqarnain din wata rana ya hadu da wani mala'ika cikin mala'iku sai yace da shi allimni ilman azdadu bihi imanan wa yaqina zalqarnain yace da wannan mala'ika ka sanar da ni wani ilimi da zan kara samun sani zan samu yaqini zan samu imani sai mala'ikan nan yace da zalqarnaini la taghdab kurum kar kai fushi yace fa inna shaytan akhdaru ma yakunu ala al-ibni adama ila yaghdab shaytan baya samun nasara akan dan adam fiye da lokacin da yake fushi tarkon shaytan gare ka ka fada fushi kana yin fushi kana yin fushi to shaytan zai saka ka aikata abinda baka tsammani mafi damar da shedan yake samu a jikin dan adam shine lokacin da yasa yayi fushi yace to ka kiyaye yace kai kokari faruddal ghadab bil kazmi ka kame fushin ka juyar da fushin ka ta hanyar hadiye shi wal kazimin al ghayza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin sannan yace wa sakkinhu bitu'adati ka sanyaya ka saukaka fushinka ta hanyar bin abu a hankali yace wa iyyaka wal ajala mala'ika ne yake ga zalqarnaini yace ka daina gaggawa yace idza ajilta akhtata khata hazzak idan dai ka rinka yin gaggawa duk mai gaggawa a rayuwa to zai rinka misin rabansa zan maimaita maganar nan duk wanda yake da gaggawa duk wanda baya bin abu a hankali to ku zai rinka losing rabansa tunda baka da nutsuwa ga abu naka ne amma gaggawa ya sa ka rasa shi da ka yi hakuri kai hakuri ba sai ka nuna hankoro ba sai ka fito ka nuna maitarka da bala'inka da jarabarka ba ka zama mai hakuri alayka bitu'ada kuma na hore ka da bin abu a hankali da bi sannu sannu yace wa kun sahlan layyinan ka zama mutum mai sauki mai taushi lil qaribi wal ba'idi ga mutum na kusa da wanda yake nesa kar ka zama jabbaran mai girman kai anidan mai fushi da kiyayya da gaba kar ya zama halinka ne duka waɗannan ƴan uwana idan mutum ya rike su to ya samu hanyar tsira kuma yau waɗannan abubuwan su ne da suke wahalar mu. Da fushi mace za ta yi fushi ta buɗe baki ta ce wa ɗanta Allah ya tsine mashi. Da fushi namiji zai tsine matarsa. Wata mata ta yi mun fata ta ce malam ni kam na kasa gane mijina. Me ya faru ta ce wallahi malam da an ɓata masa rai sai ya zo ya rinƙa cewa Allah ya tsine miki albarka. Allah ya isa kin cuce ni. Miji ya buɗe baki ya ce wa matarsa Allah ya tsine mata albarka saboda kana da gajeren tunani. Idan Allah ya tsine mata albarka kai fa kana auren tsinanniya kenan. Idan Allah ya karbi addu'arka ya tsine mata albarka kenan uwar ƴaƴanka tsinanniya ce. Za ta yi tsinanniya za ta yi ta haifa maka ƴaƴa ban sani ba tsinannu ne ko kuma na ƙwarai ne Allah ta'ala alamu. Ta kashe kuskure ne. Idan ka ce wa ɗanka Allah ya tsine mai albarka Allah ya kwashe masa albarka. Kenan wanda zai gaje ka mara albarka ne. Kenan wanda zai je kabarinka ya maka addu'a mara albarka to ya mara albarka in ya maka addu'a Allah zai karba. Yaya zaki bude baki ki ce wa yarki Allah ya tsine mata saboda ta miki laifi ko saboda ya maka laifi? To ka zama mai saukin sha'ani, kar ka zama mutumin da yake mai tsiya. An ce ittaqul ghadaba, ku nisanci fushi ya ku bayin Allah. Ina magana ne akan fushi har yanzu. Fa innahu yufsidu al-iman, fushi yana bata imani. In an tambaye ka me yake lalata imanin mutum akwai fushi. Kama yufsidu as-sabra al-asl, kamar yadda wani abu mai daci ana ce da shi as-sabr. An ce da as-sabru as-sabru ne saboda an ciro sunan as-sabr din daga sabr. Lan tabluga al-majda hatta talaqa as-sabra, ba za ka taɓa samun matsayi da girma da abun yabo ba sai ka ɗanɗani sabir. Sabir wani abu ne a duniya ba abun da ya kai shi ɗaci. To shi sabir in aka sa shi a cikin zuma, duba zaƙin zuma fa, wallahi ana ɗiga wa zuma sabir zai lalata zuman nan gaba ɗaya ta dama mai ɗaci. To haka fushi yake lalata imanin ɗan adam. Ya ce wal ghadab aduwul aql, fushi abokin gaban hankali ne. Abin da ake nufi mai yawan fushi akan fidda shi daga hankalinsa ya je ta mu'amala ta ainihin wato marasa hankali saboda ya yi fushi. Saboda haɗarin fushi fa mai tsanani, fushi yana iya kullewa mutum ƙwaƙwalwarsa da tunaninsa ya je ya aikata abin da bai ma san ya yi ba. Wallahi malam wani in ya yi fushi zai iya faɗin maganganun da bai san ya faɗe su ba, sai bayan ya gama bayani an tsaye da shi ya ce wallahi bai san ya faɗa ba. Shi yasa manzon Allah ya ce la talaqa fi ighlaq, babu saki a cikin ighlaq. Abin da ake nufi ighlaq wanda aka toshe masa tunaninsa saboda tsabar fushi kawai, bai ma san me yake faɗa ba, kawai ya ce ya saki matarsa. Duk matar da aka sake ta a cikin wannan zuzzurfan fushi, fushin da mutum ya yi tasarrufi bai ma san abin da ya yi ba, wannan sakin bai yi ba, shi ne la talaqa fi ighlaq. Ku sani cewa ya ku ƴan uwana, idan wutar fushi ta tsananta ta huru to tana makantar da mutum ne gaba ki ɗaya zama makahu, tana mai da shi bebe, tana mai da shi kurma. Wallahi mai fushi baya jin wani wa'azi. Aka ce asammatu an kulli mau'iza, mai fushi duk wani wa'azi da zaka masa wallahi bai ji ba. Suka ce fushin tasowa yake ya shiga cikin kwakwalwa. Idan ya shiga kwakwalwa daman na gaya muku jini ne a yi, in ya buga sai shiga kwakwalwa, in ya shiga sai danne ta sai hana ta tunani mai kyau. Fa yughatti ala ma'adin al-fikr, sai ya toshe dukkan kofofi na tunani na dan adam. To menene wannan abubuwan da suke kawo fushi a rayuwar dan adam? Akwai girman kai, jiji da kai. Duk mutumin da yake da jiji da kai da an masa wani abu sai ya fushi da kai, saboda shi yana ganin matsayinsa shine za a yi masa haka. Wasan banza al-mizahu, duk wanda yake da ɗabi'ar wasan banza yana yi wa mutane to za a rinka fushi da shi. Kuma kai ma za ka yi fushi da wani, kuma wani ma zai yi fushi da kai, to kenan ku daina yi. Sannan al-mumara, jayayya da musu. In dai ɗabi'ar ku a majalisar ku kuna musu da jayayya to dole wani zai yi fushi da wani. Yanzu akwai a majalisar da wani saboda musu kawai suka yi da ɗan uwansa ya ce ya daina kula shi har abada. Kwanan nan aka kawo min kirtsin wasu bayin Allah, aminai mutanen ƙwarai mutanen kirki malam, amma wallahi saboda tattaunawa da musu da jayayya ɗaya yace a cikin su har abada ya daina kulawa ne da kuma wane kan hawo motar wane wane kan je gidan wane ya ci abinci wane iyalin wane suna ziyara amma yanzu idan ɗaya zauna a wuri ɗaya baya zama idan aka gayyaci wane taro in dai wane yana nan ɗayan bai je ba ko masallaci ne idan ɗaya san ɗayan yana zuwa wallahi ya daina zuwa nan masallacin in jana'iza ta hada su wallahi sai dai ya kwana da an yi sallar gawa bai bi jana'izar nan saboda akwai abokin gaban su da yake fushi da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaba duk wanda yake kiyayya da gaba da wani dole ya fushi da shi yaudara duk wanda ya yaudari wani zai sa ya fushi da kai al-ghadar haka cin amana haka shiddatul hirs ala fudulil mal tsananin kwadayi dangane da kudi a wajen neman kudi da kwadayin kudi dole sai ka samu zaka je ka fusatar da wani ya kama fushi da kiyayya da kai to da me zamu magance fushi da abubuwa ne kamar haka abu na farko yin tunani akan al-ahadisu aw al-akhbar al-warida fi dhamm al-ghadab ka tuno Allah ya saukar da ayoyi da hadisai da suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da suke zargin fushi idan ka tuno annabi baya so a yi fushi ya ce la taghdab to shikenan sai ka daina fushi da inda Allah ya ce wal kadhimin al ghayza wal afina an nas masu kadiye fushi masu yi wa mutane afuwa to shikenan sai ka daina fushi ga wata kissa Umar ibn al-Khattab a lokacin mulkin sa wata rana kawai malam yana zaune sai wani mutum ya zo ya same shi ya ce ya amiral mu'minina ya amiral mu'minin ya ce na'am ya ce ma tu'tina al-jazla wa la tahkum fina bil adl ya amiral mu'minin baka ba mu kyauta al-jazl shine al-afaya ko al-afaa kyaututtuka da ake rabawa na dukiyar gwamnati bari dan yi muku bayani idan ku gane bambancin gwamnatin musulunci da kuma wacce ba ta musulunci ba a tsarin gwamnatin musulunci idan gwamnati ta samu kuɗi to akwai kyaututtuka a ba kyaututtuka da gwamnati suke dauka take bawa mabukata wanda ba sa aiki ba su da sana'a ba su da kaza duk wancan duniya dan kasa ya cancanta a cikin dukiyar kasa a yanki wani abu shi wani abu a bashi wanda zai ci abinci yayi sutura ya rufa kansa asiri lokacin Abubakar yana yi lokacin Sayyidina Umar yana yi lokacin wane ne suna al-afa ake cewa shugaba ne zai debi kuɗi kawai ya rinka raba mutane wane a bashi wane tsoho ne ya gama yayi ritaya baya aiki wane bai da lafiya wane kaza yanzu misali ko ba a ce a bawa kowa kuɗi ba dan Allah yanzu gwamnati bai kamata ta yi tsari ta ce duk tsohon da yake da shekara 70 isama 70 80 90 100 ya je ya bada sunansa a local government secretariat dinsa duk watan duniya kamar yadda ake ba dan pension da dan retire kudi shi ma wannan tsohon ai ya bada gudunmuwa a rayuwa ya kamata gwamnati ta rinka bashi wani abu wannan tsohon ba mamaki yayansa sun mutu wannan tsohon ba mamaki ciwon hawan jini ya kashe masa dukkan hanyar samunsa ya daina zuwa aiki ciwon suga ya zauna da shi ciwon kafa ya zauna da shi yanzu in tambaye ku dattawan da muke da su da mazansu da matansu masu shekara 70 80 90 100 dan Allah ku tambaya suke rayuwa kowa ne yake da ɗansa mai kuɗi da zai taimaka masa kowa ne yake da makocinsa da zai taimaka masa yanzu mutumin da yake da shekara 80 90 ya za a yi je ofishin gwamnati ya yi aiki ya za a yi je gona ya yi aiki ya za a yi je kasuwa ya samu abin da zai ci to waye hakkin ya ciyar da shi gwamnati shi yasa duk wanda ya mulki a irin wannan tsarin gwamnatin bai kula da irin waɗannan ba wallahi sai Allah ya tambaye shi sun cancanta a taimaka musu ko ba cancanta ba wani ɗalibi na yake gaya mu ya ce ya je ƙasar China kaga dai China kafirai ne ko kun ga dai zagin China ake ana cewa ba su da addini ko to wallahi malam duk dattijan da ya kai shekara 80 90 da waye a kowace local government a kowace jiha a China ana gina gidaje gwamnati take gina manya-manyan gidaje ta musu dakuna ce duk wanda yake da tsoho ya dauko shi ya kawo shi gwamnati za ta kula da shi ai musu wanki ai musu guga a rinka ba su abinci marasa lafiya ana ba su magani kai wasu ma waɗanda za su iya yin wata sana'a ko wani aiki sai a koya musu wannan gwamnatin kafirci ce yanzu cikin abin da yan siyasan mu za su kawo na mana alƙawura ba za su yi alƙawarin su zuba a constituency din su gaba ɗaya amma ba za ka iya ɗauka da yawa ba ka ce duk tsohon da yake da shekara 90 a bani takardar haihuwarsa a tabbatar ni kuma na yi alƙawari sai na rinka ba shi albashi don wata hayya mutu da Allah ba taimake su ba mala akwai tsohon da yana shekara 80-90 maganin hawan jini kaɗai da yake sha duk wata ya fi na 10,015 akwai makafi a cikinmu ba zai bara ba kowane makafo ne yake bara akwai wanda ya gurgunce ciwon hawan jini da ciwon suga ne mai da shi gurgu to wannan shi ne abin da ya kamata a rinka gaya wa hukumominmu 'yan siyasan mu su rinka tunani su rinka neman shawaran masu tunani da za su koya musu to illar ɗan siyasa da ya waye gari bai yadda da tunanin wani mai addini ba to zai ta blanda ne zai ta shirme ne amma wallahi da ka je ka rabawa karuwai kuɗi da ka rabawa 'yan jagaliya kuɗi wallahi gwanda ka je a tara maka dattawa masu shekara 90-90 100-100 80-80 a gari duka su su nawa ne za ka daɗe ba ka samu masu adadin wannan shekarun ba ka taimaka musu kai musu ɗinkin sallah ka sama musu abinci wallahi akwai tsohon da malam a anguwarsu ake riƙe shi duk 'ya'yansa babu sun shiga duniya to Umar yana ba da al'ata ba wai sai tsoho ba ko saurayi ne matashi wanda ba shi da shi za a ba shi wata rana na je ƙasar Egypt na zo wucewa ta wani guri sai na ga wata ma'aikata sai na ga mutane dattawa tsofaffi dukansu tsofaffi ne masu farfara sai na gansu a layi sai na tambayi wanda ce wannan mai suke a nan sai ce mu ai ka'idar gwamnati nan duk wani tsoho mai shekara kaza da duk wata mace matar aure da mijinta ya mutu akwai hukuma da aka yi mai zaman kanta za ta je ta kai sunanta ta kai shaidar mutuwar ta kai shaidar takardar haihuwarta za a rinka zuwa duk watan duniya ana ba ta kuɗi ana ba ta abinci na zo magana ai waɗannan musulman ai da sun lalace ai turawa ne ra'ayin turawa ne so kai da baba ture ba kai da baba ture ba kai yanzu kai ɗan Najeriya har za ka zagi wata ƙasa cikin ƙasashen nan kai ɗan Najeriya kai da ƙasar ta kama ba ta da wata alƙibla ma akan addini ma kwata-kwata wallahi malam dattawa ne za ka iya ganinka kuma ba hayaniya kowa ya je ya miƙa katin shi ha ya karɓi abinci ya karɓi kuɗi barin da ta ƙara ma akwai wani babban mutum a ƙasar nan ba sai na faɗe shi ba mun haɗu da shi a jirgi mun yi transit daga wata ƙasa muka taho da shi yake ba ni labari ya ce malam na taɓa jin wani wa'azin kai ce barin gaya maka kaga mutane suna zagin 'yan Amerika suna zagin Ingila suna zagin kaza ko to wannan karatun da kai ya ce wallahi malam Amerika suna ɗabbaka shi ya ce a Amerika yau ko yau ko gobe ka faɗa yanzu haka 'yan Amerika suna ganina wallahi malam akwai kati da suke rabawa duk wani ɗan ƙasa da yake zaune bai da aikin yi bai da sana'a bai da inda zai je ya ci abinci akwai inda zai je ya rijista a bashi kati duk wata sai an bashi kuɗin da zai ishe shi ya ci abinci iya tsawon watan nan ya ce wallahi malam ko ƙarya kai kai ƙarya ka je ka ce baka da shi ba za su baka kuɗi a hannu ba amma wani kuɗi ne suke sa shi a kati shi katin kawai yana amfani in ka shiga sto sai ka je ka ɗebi iya kayan abinci kuma an rubuta iya daidai daman ka faɗi matanka nawa ko 'ya'yanka nawa ko nauyinka nawa ko kana da wani ciwo da yake shan magani ko na abu ka faɗa sai a rubuta a kwamfuta daga cikin kuɗin daular fa za a rinka baka a matsayinka na matashi da baka aiki a matsayinka na babban mutum da baka aiki a matsayinka na wanda ka tsofa yace duk watan duniya za ka je ka miƙa wannan kati a wani shago ka ɗebi shinkafa ka ɗebi mai ka ɗebi taliya ka ɗebi suga ka ɗauki madara yace ba dai wannan bane yace wallahi a Amerika ana yin wannan kaga ba musulmi bane amma suna kwatanta adalci idan ana gaya ma irin abubuwan da kasashen nan na wanda ba musulmi ba da gwamnatocinsu suke yi na kulawa da mutane mukan nan zaka ce kawai rayuwar wato kabari muke yanzu anan kaji wani ya zo ya samu Umar ya ce matu utinal jazala muka a Najeriya an zaka daba da ba sai ka mutu ba ma waye zai baka wani kyauta waye zai baka wani kuɗi sannan ina so ku gane cewa shugaba na al'umma yana da dama fa ya zabi wasu mutane ya ba su kyauta na kudi. Idan an zo ni shugaba ko gwamna ko shugaban kasa ya dauki kudi ya ba wa wani ko ya ba wasu saboda wata maslaha, ya cancanta, is under his jurisdiction, yana da wannan power din. Ina fatan kuna fahimta. Kuma duk wani shugaba da ya san ya kamata ya samu wasu ya taimaka musu, ko bai iya taimakawa kowa ba, ya kamata ya taimaki wasu. Akwai wanda larura ne ka taimaka musu, to wannan sai yazo yace baka ba mu, sannan baka yi hukunci tsakanin mu da adalci. Malam Sayyidina Umar ya ga mutumin nan sai ya kifa kai, dan sai ya baci kawai, sai fushi ya kama shi. Ba sai aka ga jijiyoyin Umar sun kumbura ba, jini kamar zai tsatsaho, kuma har yau har gobe idan kai fushi akwai wasu jijiyoyi anan da suke kumbura, hatta goshinka nan za ga wata jijiya tana kumbura, ai jini ne ai yake hawa, shine galayanu dami din. Sai Al-Hurr ibn Qais yana majalisin, shi yasa dama ake so shugaba ya samu malamai, ya samu manyan mutane da za su rinka zama a tare da shi a fadarsa. Wannan ita ce tarbiyyar da sarakunanmu na gargajiya tun a da suke da shi, cewa duk inda ka je ka ga fada to za ka ga akwai malami. Ai suna da ɗabi'ar cewa kada sarki ya zo ya hukunci da ba Allah yana so ba, kuma kada sarki ya zo ya hukunci ba malami a kusa da shi. Kwanan nan mun je fadar mai martaba sarkin Kano, Allah ya ƙara masa a lafiya, Alhaji Aminu Ado Bayero, dattijo bawan Allah, mutumin arziki, mutumin kirki, sarki mai kunya, sarki mai girmama mutane. Da muka je wani darasi da na gani, sai nake tambayan wani abu ne, muka je dalilin masallaci, sai aka ce to sai an jira liman, sai an jira malam wani, ha, da aka zo sai ya ce malamai su je su yi wa limamin nan interview. Kaga shi bai yi ba, amma yana da wanda za su yi. Kaga ai mulki ne, amma ya yadda zai gudanar da mulkinsa da me? Da malamai. Haka muka je limamin nan ya zauna ya jira, sai da liman na gidan sarki da malam na gidan sarki suka zo suka zauna, aka yi wa mutumin nan interview. Wannan sai yake nuna mana a tsarin sarautar mu na gargajiya na da tsari ne na musulunci suke tafiya a kai. Bai kamata sarakunan yanzu su canja wannan tsarin ba. Kada a bar fada ba malamai, a samu gugaggun malamai masu tsoron Allah, masu imani, masu takawa, wanda idan an yi abu ba daidai ba a fada za su faɗakar su ce wannan abu ya saba wa shari'a. Idan mun gama wannan sai mu ce gwamna ma ya kamata ya samu wannan, shi ma ai shugaba ne, sanata ma ya kamata, dan majalisa ma ya kamata, ciyaman ma na lokacin gama ya kamata, a matsayinka na musulmi ka matso da mutanen kirki masu tsoron Allah a kusa da kai, wanda idan ka kauce ba ruwansu da aljihunka, ba ruwansu da nerarka, ba ruwansu da mulkinka, ba ruwansu da diniyarka, ba ruwansu da matsayinka, za su gaya maka daidai tare da ladabi da girmama. Kamar yadda Umar ya ajiye Al-Hurr ibn Qais a kusa da shi, shi wannan Al-Hurr ibn Qais din sai ya sake dawo da Umar kan hayyacinsa, ya ga Amirul Mu'minin gaba ɗaya ya yi fushi. Mu yanzu idan sarki ya fushi ko gwamna ya fushi ko shugaban kasa ya fushi, kai saka tankare shi fa, kai saka mai magana ba. Amma Al-Hurr ibn Qais ya samu shugaban duniya gaba ɗaya, Umar ibn Khattab, ya ce ya Amirul Mu'minin, ina tunatar da kai Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilina. Kai umarni da abu sananne a shari'a mai kyau, kuma ka kauda kai ga jahilai. Allah ne yace in jahili ya maka jahilci ka kauda kai da barinsa, wa inna hadha min al jahilin, wannan mutumin, wannan wanda yazo yace baka kaza baka kaza, to yana daga cikin jahilai, kuma Allah yace kau da kai gabarin shi. Sayyidina Umar kawai sai ya kau da kai, suka ce wa kana waqafan inda kitabillah. Daman Umar duk abin da ya nafi shi da bacin rai, kana ja masa aya sai ya tsaya, baya tsallakawa, to wannan shine sifan shugaba na kwarai indai aka ce masa Allah ya ce indai aka ce mai annabi ya ce kana waqafan sai ya tsaya anan ya kamata mu gane cewa ashe dabi'ar zagin shugabanni da bata shugabanni da sukan shugabanni tun da daman dabi'ar mutane ne suna yi yanzu wannan fa gaba da gaba ya samu shugaban ya gaya masa dan haka a manhaji na ahlus sunna kuskure ne ba daidai bane mutum ya sa shugaban sa yana tsine masa yana zagin sa ka sani cewa cin naman nan da aka ce karkai da na shugabanka da na abokinka ba dukkan ne yanzu kaga wannan zuwa ya tinkari Umar ya gaya mai kuma Umar yana yi yanzu abin tausayi a cikin mu wani bai san tsarin mulki ba bai san tsarin yadda gwamnati take ba kawai sai ya zo ya zauna ya ta zagin gwamnatin sa ko ya ta zagin shugaban sa ai bai kaza ba ai bai kaza ba wataƙila kuma ɗan siyasa ne suka dora shi wataƙila yayi abin kai baka sani ba wataƙila kuma baya ma cikin ka'ida baya ma cikin doka ai wannan abu to daga wannan dabi'a ta zagi da la'anta shugabanni ake samun khawarijanci fito na fito da gwamnati da daukan makami wanda ya saba wa manhaji na ahlus sunna idan an maka ba daidai ba akwai malamai masu tsoron Allah masu wa'azi ai wa'azi a fadakar amma tsinuwa da la'anta wannan ba dabi'ar manhaji na kwarai bane ahlus sunna duk inda aka san shi yana da'a ma shugaban sa in yayi daidai in yayi kuskure yana masa nasiha da addu'a ɗaya daga cikin magabata na kwarai yake cewa wallahi da ina da wata addu'a da in na tabbatar in nayi ta Allah zai karba da nayi ta akan shugabana in masa addu'a Allah shirye da shi dan in yi shiri kowa zai ji dadi to mu yau bambancin mu da mutanen da tsakanin mu da shugabannin mu tsinuwa da la'anta Allah ya isa Allah ya tsine wa wane wane dan abu kaza ne wane kaza kaza to duk kun gama tsine musu kun gama la'antar su Allah ya ce amin malaiku sun ce amin Allah ya ce ya karba to ya za a yi tsinan nusu yi muku abin kirki ba addu'a kuka yi ba ba har taro ake ba akwai masu wai tabbayyada ma tabbayyada wai tabbayyada tabbayyada ne za a daga a karanta sai a kira sunan wani sai a ce a kifa a rufe bid'a kan bid'a to sai aka je tabbayyadan ta ci shi sai zama tsinanne sai zama la'ananne to yaya za a yi shugabancin tsinanne la'ananne ya maka daɗi ai duk wanda Allah ya riga ya jarabe ka ya zama shugaban ka ya zaka yi duk adawar da zaka yi da kiyayyar da zaka yi da gaban da zaka yi in dai wani Allah ya rubuta shi ne shugaban ka ko kana son sa ko baka son sa daman in Allah ya zo nadawa baya shawara da kai kuma daman ba yana zaben kana so ne ko baka so ba a yanda kuke Allah yake baku shugabanni irin ku to sai ka zo ka la'ance shi ka zage shi ka ce ya zama tsinanne kana ta roƙon Allah watakila har ma al-qunutu kake ka kira sunan sa ka tsine masa albarka sai mala'iku suka ce amin an karba to yaya za a yi a samu rayuwa mai dadi to shi yasa manzo Allah ya ce shiratu a immatukum mafiya sharri a cikin shugabanninku sune alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum sune shugabanninku da kuna kin su su ma suna kin ku kaga shugaba bai da tausayi su ma mabiyan ba sa tausayin sa ba sa son sa baya son su kuma haka din zai musu jiniya ya wuce ta kansu dole a bashi hanya ya ta gana muku azaba ba yanda za ku yi da shi ku tsine masa shi ma ya tsine muku wannan shiraru a immatukum kenan annabi ya ce mafi alkhairi a cikin shugabanninku sune wanda kuna son su suna son ku kuna yi musu addu'a ta alkhairi suna yi muku addu'a ta alkhairi da haka wannan ɗabi'a ta tsinanne ne ya da la'anta ga wanda yake shugaban tanka wallahi ko molidanka ne bai kamata kai masa mummuna addu'a ba kai dai kai masa addu'a Allah shirye shi idan abu yayi tsanani kai Allah ya isa kai shiru to kaga maganar daukan makami zan yaki wani kaga bata taso ba kai da baka da ruwan shan sati guda fa baka da shi sai an kunno maka wanda kake tsinewa shi yake kunna maka ruwan da zaka sha baka tanadi wannan ruwan ba ina zaka yi yaki da shi wukar yanka rago fa baka da ita a gidanka galibin mu sai babbar sallah ta zo muke sayan wukaki muna yanka ragunan mu to ya wanda yake da wannan tunani ce zai wani yaki zai fada da wani bi zai yi ba to balantana mu yanzu alhamdulillah yawanci shugabannin mu masu sallah ne wasu azumi da haka dan wani shugaba ya zama azzalimi iyakaci mai addu'a Allah ya kautar mana shi ya kawo mana mafi alkhairi su kuma shugabannin su ji tsoron Allah ashe ana bada kyauta ashe ana bada taimako to yau mun waye gari Allah ya darbe mu da shugabanni wasu daga cikin su gafiyoyi ne da beraye abin da yake gaban su sata kasata ka gina a ingila kasata ka kai a america kasata ka kai a kaza ka je kasa ka je toki ka sai babban gida na biliyan dala biliyan kaza ka je america ka sai gida ka je sterling ka sai gida ka je ina ne ka sai gida ka je ina ne ka sai kaza ka sai fili abuja kai kaza ba da Allah ina zaka kai wannan abu kuma duk da kudin talakawa kai baka da tausayi kai baka da jin kai kai baka san ya kamata ba a lokacin da mutanen ka suke mutuwa a asibiti ba su da magani a lokacin da mutun zai je asibiti na rantsa da Allah akan 2000 wallahi sai ya dawo bai da kudin maganin 2000 a lokacin da a cikin al'umman ka wallahi yanzu a cikin gidajen kurkukun mu akwai wanda an daure su akan 2500 wallahi mutun yana kurkuku a 2500 a lokacin da baka da hanya a hanyoyin ka ba hanyoyi ba asibitoci ba tsaro ba makaranta arziki ba sana'a ba taki ba babu yayi yawa yawanci abubuwa na jin dadi mu kan babu kamar muna bacci aka raba ba za ka tausaya al'ummarka ba ba ka da aiki sai kai sata to shi yasa idan sun zo neman mulkin suke zuba kudi duk wanda ya zo zai kasuwa ya zuba kudi kaga zai zuba jari da yawa kenan ka gan yi zo kwasa zai kwasa da mai da yawa da haka wannan kudin da suka raba muku na yayan kaji cak kun cinye wallahi sai sun karbe kudin su ayyuna raba kudi ayyuna ba da kudi ayyuna ba ya dauki kudi ya baka kudin wa ya baka wallahi sai ya maida abin da ya baka da haka dan Najeriya ya kamata ya gane wannan shi shugaban ya gane shi ma mabiyi ya gane ku yi biyayya wa shugabanninku shugabannin kuma su zama masu adalci masu tausayi wallahi malam sayyidina umar saboda adalcin mulkin sa malam dare yake yanka ya shiga baitul mali yayi dakon abinci a gadan bayansa yana bi gida gidan talakawa yana sauke musu buhun abinci a lokacin da kaifayin labai ka sani baka iya fita daga nan zuwa can sai da motar yan sanda da sojoji suna bin bayanka amma yau ga umar karfe 3 dare yake yawo da buhun abinci a gadan bayansa shugaban duniya ne gaba daya wa zai taba shi dan bai taba kwabon kowa ba bai taba taron kowa ba wata rana ya je wani gida ya tarar da wasu yara suna ta kuka ya tarar da wata mata yace ke me ya samu waɗannan yara tace yunwa suke ji babu abinci ba mu samu abin da namu ci a Madina yace ba ku da abinci tace eh sai ce to jira wallahi da daddaren ya tafi baitul mali ya je debo abinci a gadan bayansa Umar ya hura mata wuta mai riwaya yace ga gemu Umar fari yana taba toka yana hura wuta a dora abinci tace yace ki dafa abincin nan da daddare ki tashe su ci idan abincin ya kare gobe jibi gata ki koma over gidan amirul mu'minin ki ce abincin ki ya kare kuma za a baki amma wallahi malam bai ce mata shine amirul mu'minin ba mala haka yake yawo ba mota dan sanda ballantana ta soja ballantana ta civil defense shi kadai adalci adalci wanda da adalci ne sama da ƙasa suka tsaya fa babu ba fila ba kaga yanzu masallaci na aya akwai fila ko amma Allah saboda adalcin sa sai ya ce wa sama ki tsaya ba abin da ya tokare rafa as-samaa bi ghairi amadin tarawnaha ga sama nan ya gina muku Allah ya ce ba fila saboda adalci wannan ƙasa ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai wallahi ba fila ba rodi me tsaye da su adalcin Allah kawai daka idan mulki yana adalci zai tsaya daram da kam babu haufi ba tsoro ba damuwa ba firgici to ku kuyi biyayya kar ku yi tsinuwa kar ku dau makami kar ku yi la'anta ku kuma shugabanni ku taimaka wa mabiyan ku abu na karshe menene abubuwan da suke jawowa a wato hikidi ya samu mutum abin da ake nufi da hikid akwai alhasad akwai alhikid hikid da Hausa shine kullata kamar kace wani yana kullata ta yana da bambanci da hikid shi hikid idan mutum ya hadiye fushi yana so ya ramuwa amma bai samu damar ramuwar ba sai ya rike fushin a cikin zuciyarsa ya maida shi cikin cikinsa to abun zai rinka kullatan sai yana damunsa to wannan shine hikidi ai wani kana jin haushinsa ai wani kana kiyayya da shi to ka kasa daukan mataki akan kai ramuwa to shine har yanzu kake kullata da shi menene alamar hikidi shine suka ce dawamu bugdi shakhsi wastisqaluhu wan nufuru anhu kaga mutum kullun yana kin wane to hikidi kenan yana kullace da wane sannan abun ya maka nauyi a cikin zuciyarka kuma duk inda wane yake kai baka so ka kasance tare da shi to malamai suka ce fushi shine yake haifan hikidi in fushi yayi fushi ba a dauki mataki ba mutum bai more fushin ba to wannan damuwar to shine ake ce da shi hikidi shi kuma hasada fa wal hasadu min nata'ijil hikidi ita kuma hasada daga hikidi ne sai ta haihu sai ta haifa hasada yanda tsarin yake al ghadabu sai ya haifi al hikidu sai ya haifi al hasadu haka abun yake duk wannan kazanta ce datti ne ba a so ya kasance wato a tare da mutum yazo a riwaya ingantacce ya daga Zubair ibn al-Awwam wanda Allah yana cewa dabba ilaikum da'u al-umam qablakum al-hasad wal-baghdha hadisin Muslim akwai cututtuka na mutanen da suka gabace ku sun shigo cikin ku a yau kuna ta mu'amala da su shine hasada da fushi wallahi haka kai sai ga mutum yana ta fushi da kai ba kamar komai ba ba aure kuka hada ba ba gonarsa kace ba ba jayayya kuka yi ba haka kawai sai ka ji wani yana cewa dan ai wani na tsanuwa ne ni fa bana son sa wallahi ni da mun asali ma ni bana son sa to ina ruwanka da shi banzan bazara karan ka damiya dan ka ce baka son sa akan me wai sai ka zo wai ba ruwa na da wani ah to kai ruwa da shi ko kai ruwa da shi kai kake ba shi ci kai kake ba shi sha kai kake ba shi riga to shi ka duka kana fushi da shi kana kin sa baka son sa aikin banza kake yi kowa ya je rayuwarsa ya hau hanyarsa kamar yadda Allah ya halicce mu gaba ɗaya ba wanda Allah ya haramta masa cin sa da shan sa kai ma baka yi saka hana wani ci da sha ba to dan me zaka zo kana kin wani kaga mutum ba abin da ya hada ka da shi amma yana kin ka in ko hadu wallahi ba zai gaisa da kai ba me ka masa ba abin da ka taba masa wannan dabi'a ce mara kyau kazanta ce mu yi kokari mu nesance ta hadisin Abu Dawud da manzo Allah ya tilata ba gadu wala ta qatahu wala ta hasadu wala ta dabaru wa kunu ibadallahi ikhwana ku daina yin hasada ku daina fushi da juna ku daina yanke alaka da junanku ku daina juyawa baya juna ku zamanto bayin Allah masoyan juna da haka sai malamai suka ce sababin fushi adawa girman kai nuna kai a nuna jiji da kai da san shugabanci da mummunan hali da rowa da girman kai da nuna isa wannan duk sababi ne da yake kawo kiyayya a tsakanin mutane kuma me yake kawo hasada ai tsakanin da waye da waye ake hasada yawanci ka bincika hasada ba ta wucewa tsakanin mutane guda bakwai ana samun hasada tsakanin abokanai al-aqran ko sa'annin juna yawanci in kanga ana yin hasada ko dai abokanai ne ko sa'annin juna ko kuma ƴan uwa malam kaga dan uwanka ciki ɗaya kuke Allah ya maka arziki amma yana bakin ciki wani yace mallam wallahi ina mamaki ɗan uwana cikin mu daya in kaga yadda suke mun hasada kamar sabun ne ni idan nazo ba da zakka su nake bayarwa amma kullun zuwa suke suna hada ni da mahaifiyar mu sai ta zage ni tace wai bani da ce muku su hada ni da mahaifiyata su ce ai matata ita take cinye dukiyata su hada ni da mahaifiyata su ce ai ai yara na a kasuwa sune masu cin moriyar dukiyata ba ni ba mallan dan uwanka kaninka ko yayanka ka ga baya maka magana wai me yake faruwa ne saboda kai Allah ya baka mulki bai bashi ba ko Allah ya baka dukiya bai bashi ba to dama haka Allah ce nanu kasamna bainan ma'ishatu mu muka raba rayuwar su tsakanin su ba mamaki kanin kai fika kudi duk da ka riga shi zuwa duniya kamar yadda ka fi ubanka kudi me yasa ubanka bai fushi ba zai ce ai na riga ka zuwa duniya ya ake ka fi ni kudi sau nawa ake samun karami yafi babba haka babu wani magana hasada da ke yi a tsakanin yan uwa bai kamata ba ƴaƴan baffa banil ammi yawanci ƴaƴan baffa no ana samun fushi da hasada tsakanin su musamman in Allah ya yi wani arziki tsakanin malami da malami ana samun hasada wani malami ya ce ai mafi munin hasada ma ta tsakanin malami da malami ba ta da ke wani babi ne mai zaman kanshi sannan tsakanin mai kuɗi da mai kuɗi a wannan kan ba man karkai magana da zarar wani ya ji ya ce wani ya bude wata plaza sai hankalin sa ya tashi sai yanzu mutumin nan wani guri ya dade budewa kai wani yana samun kuɗin banza wallahi ciwo yake ji me yasa dan uwansa ya bude kaza ciwo yake ji me yasa dan uwansa ya sai motoci kaza mai kuɗi da mai kuɗi sannan kuma yana iya faruwa tsakanin kishiyoyi mata abdara'ir wannan kan dama wani babi ne mai zaman kanshi kishiya da kishiya sannan yana faruwa ai yawa su ne waɗannan mutane guda bakwai duka kuma in ka dunkule su dalilin shi ne mai san duniya kaga na fara maka da san duniya kuma na ƙare maka da mai san duniya babban manufar wannan lacca ya koyan uwana shi ne mu yi ƙoƙari idan muna so mu je wajen Allah lami lafiya mu kankare wannan datti da ƙazanta da yake tsakaninmu kaga fushi kaga hasada kaga ƙiyayya kaga gaba da juna wallahi ba inda zai kai mu sai ci baya wannan bakin cikin ya hana mu ci gaba yanzu idan ka doki daukan aiki mallan zaka ga dan uwanka Allah ya bashi dama ko a Abuja ko a Lagos yana rike da babban ofishi a gwamnati amma wallahi mallan yana bakin cikin ya gayyato ƴan ƙauyen su ya ba su offer aiki ya yadda wanda ya saryar da wannan damar wasu bare su samu wannan damar ba zai iya jawo ka ba dan kai ma karka zo ka samu haske irin wanda ya samu kai rabu da su ɗan iska ne mutanen ƙauye ne in sun zo sa ido za su yi wanda ma ka ɗauki wani haka wasu suke baya ɗaukan kowa aiki akwai wanda ake ba da labari aka ce wallahi saboda tsabar mugunta da keta ofa 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 a ofis ɗinsa wallahi mallam har ta yi expire takaddun ofofi amma mallam yana da yara samari a ƙauyensa a garinsu bila adadin amma ba zai iya ɗauka a bayar ba wani kuma mai ƙoƙari shi kuma sayarwa yake kai rabu da su duk wanda yake so ya biya kuɗi ko ce su ba ka biya ba za a sayar ba a zo ana sai da ofa a ƙasan nan ka ga mutum babban ma'aikaci baka san ana gane ka ba babban ma'aikaci ya zo ya ɗauki ofa yana sai da ita miliyan biyar ofar aiki miliyan biyar albashi dubu ɗari ko dubu saba'in miliyan biyu miliyan uku wannan is common abu ne da gwamnati take ba da shi kyauta in an maka interview ka cancanta amma yau wasu masu halin mu saboda keta da mugunta da hasada da bakin ciki kada ƴan uwansu su ci gaba wallahi sayarwa suke yi wani kuma ya gwammace gwanda ya ba wani bare kabila akan kai ya baka musulmi dan uwan shi wannan ta sa ba ma iya ci gaba mutum zai iya zuwa abun arziki ya ɗauke shi daga inda yake daga jiharsa ya je kai wani wuri ya tattara abokanan gabansa gaba ɗaya don kamusu su za su kula mai da dukiya amma wallahi tallahi ko gidan yin kujeru a garinsu bai zai taɓa yi ba akwai wanda gaba ɗaya arzikinsu ma baya cikin mutanensa yanzu da haka za mu ci gaba wannan yaran samari matasa da muke da su idan ba mu taimake su ba zai taimaka musu in ka ga mutum yana ta taimako yana taimako to ka bashi lokaci daga nan zuwa shekara biyar shida zai fito dan majalisa ko zai fito sanata amma taimako na fi sabilillah a taimaki yara a ga musu abu ya lalace makarantu jami'o'i sun yi wa yara kadan ba sa iya shiga jami'a su yi karatu yara sun gama secondary sun kasa shiga jami'a college ta gagare su ga fili daji iya ganin ka ga kudin fetur ana da shi a kasa ga kaza sai dai mutum ɗaya ya saci dukiyar da jiha biyar za ta iya rayuwa akan ta shekara biyar shi kadai ya sace kudin kuma yana fama da ciwon kafa da ciwon suga da ciwon zuciya duka waɗannan rukunai ne na mutuwa gaba daya a tattare da shi amma bai daina sata kudi ba bai daina cutar al'ummarsa ba waɗannan abubuwan idan ba mu cire su ba wallahi tallahi ba za mu ci gaba ba amma zaka ga waɗanda ba mu ba wani ɗalibi ne yake gaya ma Abuja ya ce mallam akwai wata ministry da na sani wallahi wani kabila ne dan kudu ne mallam majoritin ma'aikatan gaba daya yan garin su ne ba musulmi bane kuma yace kuma duk wanda za a gaya wa da masa ce haka ake yi amma mu namun sai mutum ya zo ya kare zaman sa wallahi mallam ba zai dauki ko mutum ɗaya ko biyu ba masu dan kokari ne suna da daman da za su dauki mutum 200 sai su dauki mutum 20 shi ma sai an yada ya dauka amma waɗanda ba mu ba mallam daidai da masu shara ka san ma sun ka san me shara ko wallahi daga kauyukan suke daukowa ka san security masu gadi nan ko wallahi daga yan uwan suke daukowa ka san masu kaza kila kila daga yan uwan suke daukowa amma mu fa zaka iya tarar da babban ma'aikaci direban sa ba musulmi bane yaron sa mai kukun sa mai dafa masa abinci ba musulmi bane kuma duk daga kudi da aka kawo masa baka da kishi baka gayyatan dan uwan ka ya samu arziki ya amfana wannan shine abin da yake damun mu baka gina mana makaranta ba baka gina mana asibiti ba baka dauki yaran mu aiki ba baka tura su karatu kasashen waje ba baka yi kaza ba baka yi kaza ba sannan kuma ka zo ka ce wai ba a san ka wai mutanen ka ba su da wayewa kai ne baka da wayewa ai tunda kai ne baka san taimako ba ina wannan magana saboda samari matasa kun ga daga nan zuwa shekara 10 shekara 20 wallahi ku ne za ku rike mulkin nan ko ana so ko ba a so kudin nan da kuke gabana ku ne wallahi dan haka ku yi addini ku rinka shawartar malamai ku rinka bin shawara ta masu ilimi ku rinka tuntuban Allah a cikin sha'anin ku to idan Allah ya baku mulki ko ya baku jagoranci ko ya baku dama ku zama masu arziki za ku zama masu tausayi masu jin kai Allah ya tausaya mana Allah ya bamu ikon taimaka ƴan uwanmu Allah ya sa mu gama duniya lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu assalamu alaikum